DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger din da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma ku iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Amina Buhari Auna
tare da ni Madina Dahiru mai shanu.
To idan fa sauraro basu manta ba, kamar yadda muka bayyana muku a ranar Talata, mun soye maudu'in ranar Alhamis daga batutuwan kiwon lafiya zuwa siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau 6 ga watan Fabrairu na shekarar 2020 za mu duba rawar da mata da matasa ke takawa a fagen siyasa zuwa yanzu.
Babu a inda aka taba daukar ruwa mutum yancin sa aka danka masa, ko mai mulki ya dau mulki ya danka mutane babu garab da gili, ba wanda ya taba yin wannan. Sai dai ku tashi ku jajirce ku ce ban yadda da abin da ake yi ba, ban yadda ba ko ba za mu karba ba. To shine za a ba ku dama.
A yau dai za mu ji korafe-korafe da kuma kokarin da matasa ke yi domin a dama da su a wannan fagen na siyasa.
Za kuma a je amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook.
Daga bisani kuma za a ji hirarrakin da wasu abokan aikinmu suka yi da mata 'yan siyasa don jin irin gwagwarmayar da suke yi da maza 'yan uwansu.
Sai ku biyo mu don jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe. Farko za mu karanto muku amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook, inda muka ce a yankunan da kuke kuna ganin mata da matasa na taka rawa a fagen siyasa, ka kuma yadda kuka amsa mana.
Amsar mu ta farko ta fito daga Khalil Usman, inda ya ce sosai ma.
To sai kuma amsar Hamisu Yusuf Tagwaro, Allah sa na faɗi sunan shi daidai, daga ƙaramar hukumar Malama Dori jihar Jigawa, ya ce haƙiƙa ni a yankina gaskiya mata sun zama koma baya ta fannin siyasa da kuma gudanarwa, domin maza suke riƙe da kaso 100% na duk wasu madafan iko.
Shi kuma Adamu 25 Nguru ya ce haƙiƙa mata da matasa suna taka muhimmiyar rawa ta fannin siyasa, domin matasa su ne ginshiƙin siyasar duniya. Mata kuma suna ci gaba da bada muhimmiyar rawa ta musamman.
To sai kuma amsar Babawo Mato mai Adua ya ce ƙwarai kuwa yau da gobe mata da maza suna taka gagarumar rawa a harkar siyasa, domin matan ma har waɗansu kujeru ake keɓe musu.
An san mu ta gaba ta fito daga Sani Dahiru Tundun Iya, ya ce a'a Allah shi kyauta, haƙiƙanin gaskiya a yankina aka san hakan ne, domin mu maza tabbas muna hana mata taka rawar gani a fannin siyasa, musamman ma ganin yadda al'adarmu da addininmu ya ƙalubalanci hakan.
Ce kin ji shi kuma ra'ayin shi kenan. Sai kuma amsar Abdul Malik Sani Dan Zomo, inda ya ce ba a ba su dama yadda ya kamata a yankinmu, kamar da ya amsa wa Sani Dahiru kenan.
Ƙwarai kuwa Amina. Idan muka je ga Hamza Aliyu Yana, ya ce ba kwa karanta saƙona gaskiya. Allah ya baka haƙuri Hamza.
A shi dai yau mun karanto. To sai kuma amsar Abdur Abdullahi Dan Musa, Allah sa na faɗi sunanka daidai, ya ce gaskiya mu a jihar Kaduna sai godiya, matasa maza da mata na samun kutsa kai cikin siyasa.
Shi kuma Buhari Alhassan ya ce mu dai a Kaduna ba sa taka komai sai wahala.
Ikon Allah. Shi kuma Faisal Namjo cewa yayi haƙiƙa maza da mata suna taka rawa sosai.
Ga kuma macen mu ta farko Zainab Musa mai Adua, inda ta ce to mu dai a yankin da muke rayuwa mata ba sa taka wata rawa a fannin siyasa, sai dai muna fatan takawa a nan gaba. Na yi kewan ku yau da gobe, mu ma mun yi kewan ki Zainab.
To sai amsar Sani Lawal Umar, inda shi kuma ya ce sosai ma kuwa, yanzu haka ɗan majalisar Daura mai wakilta ta a matakin jihar matashi ne wanda bai wuce shekaru 40 da wani abu ba har matakin ƙasa ma shi ma matashi ne saboda haka mu a yankin mu matasa na taka muhimmiyar rawa wanda ta fitar da tawon a baya
idan muka je ga Abubakar Magaji ka tabarwa Allah ya sa na faɗi sunanka daidai to ni kan a jihata ta Bauchi har ma zan ce mata su ma ana damawa da su
to sai kuma amsar mu ta ƙarshe a yau daga baban gida na Yelwa Bungudu inda yace hakika mata da matasa suna taka rawa a fagen siyasa amma bata yi tasiri ba a nan karamar hukuma ta to jama'a mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu
Yanzu bari mu leka wajen wakiliyar mu Baraka Bashir wacce ta tattauna da wasu matasa don jin korafin su da kuma kokarin da suke yi domin su ga an dama da su a fagen siyasa.
Bakoncin wa muka samu yau.
To assalamu alaikum warahmatullah. Sunana Malam Dalla Bashir Roba kuma ni ne babban coordinator na majalisar matasa ta kasa mai kula da shiyar Arewa maso yamma wato Youth Assembly of Nigeria.
To ayyukan nan kun yi zama akan baiwa majalisar dokoki yancin gashin kansu me yasa ku wannan zama
to alhamdulillah kamar yanda kika sani bisa duba da muka yi kuma wannan duba da yanayin yanda al'amura suke tafiya mun yadda mun amince cewa magana ta gaskiya demokradiya kusan ita ce hanya mafi girma da ya kamata a ce an bi domin irin a fitar da mutane daga cikin kangin da suke ciki kuma wata matsala da muke ganin wannan demokradiyyar mu tana fuskanta shine ta wajen yanda aka maida ma'ana ɗan majalisu ma'ana wakilan mutane wanda suka fito daga jihohi da wannan daban-daban ta wajen ba a ba su damar kankin kansu
ma'ana sun ne kana nufin gwamnatocin jihohin ba sa baiwa majalisun yancin gashin kansu ko kuwa su ne ba sa hoɓɓasa
eh to magana ta gaskiya irin bayan zama da muka yi mun fahimcewa da yawa yan majalisun ma da suke fitowa suke wakiltar jama'a gaskiya su kansu ba ma su cancanta ba saboda mun duba na tsanaki mun ga su kansu ba ma a kafa su tsaya da kafa su babalantana a ce kuma sun wakilci al'umma
ba sai su tsaya akan kafafun su ba koko ba su san hakin da ke kansu ba su san menene ake su ba
kusan duk irin maganganun duk irin suna kamanceceniya da juna saboda mutum ne bai sanya ya yake ba balantana ma a ce ya tsaya da kafar sa amma abinda
nake majalisa ba
eh gaskiya da yawa bu san me mahurumin su ba saboda kamar abin da ya taso muka zama da kika magana da kika yi dazu shine irin mun fahimci cewa gwamnatocin jihohi sun maida su ƴan majalisu kusan ƴan anshin shata ma'ana kawai sai abin da suke so shine yake wanzuwa a dukkanin jihohi kuma abin da yake faruwa shine akwai dama da ya kama wannan kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba su domin su irin a ba su dama ta kankin kansu amma an yi watsi da wannan al'amuran shi yasa duk wani lokaci tun daga ma farkon zabe zaki ga abin da yake faruwa shine sai wanda gwamna yake so ko kuma wanda wani yake so shine zai fito
a to baka ganin ku al'umma amma bata san ita kanta al'umma da take zaben wadanda mutane ba su da masaniyar idan na zabi dan majalisa ga abin da ya kamata yayi mu
eh to gaskiya wannan tambaya ce mai kyau kusan mu kanmu kafin da muka fara tunani muka fara jin ra'ayin mutane to wajen ganin cewa za a yi a fitar da su kansu ƴan majalisu daga cikin wannan kangin abinda muka fara yi farko shine muka ga to ya kamata a ce mun kira bita da wannan bitan kuma da aka yi ranar litinin din nan da ta gabata shine an kira mutane daga bangarori daban-daban bangaren malama bangaren masarautu bangaren kungiyoyi masu wannan nasakai da kuma bangaren matasa inda alhamdulillah duba wannan bisa jagoranci na shugabanninmu kamar su Abdulrazak Alkali na Ocean da kuma Jibrin Giginyu na Pal muka kira zakakuran mutane wanda suka yi mana tambihi akan mai wai shin me wannan hurumin ƴan majalisu me abin da ya kamata a ce sun yi barai da gaske to daga nan mu kanmu aka kara mana haske akan ma abubuwan da ya kamata a ce ƴan majalisu
to yanzu da kuka sani me kuke yunkurin yi a nan gaba na ganin an gyara waɗannan matsaloli?
To alhamdulillah, bayan bita da muka yi aka tattauna a wannan guri, aka ga cewa to ya kamata a ce an yi kira ga al'umma. Abu na farko da muka yi shine akwai radio programs shirye-shirye, wanda ɗaya daga cikin wanda ya jagoranci mana bita a wannan ranar tsohon sanata Bala Adamu, wanda ya fito daga jihar Taraba, ya je radio ta nan Kano kuma ya yi maganganu wanda ya ja ra'ayin mutane. Abu na biyu kuma da muka ƙara yi shine mun yi ƙoƙari mun taɓa alli da ita majalisa ta jihar Kano, inda alhamdulillah duk irin didda dai mun ba su a ƙurarren lokaci, amma gaskiya sun amsa kiranmu, inda suka ba mu dama muka zo muka zauna da shi shugaban majalisa da sauran wakilansa.
Sun yarda cewa suna da naƙasu?
Eh, magana ta gaskiya, abinda muka fahimta shine sun yarda cewa gaskiya akwai wannan doka amma ba su yi amfani da shi ba. To ya nuna mana cewa amma wannan mun ƙara musu ƙaimi ne, mun zaburar da su ta cewa da izinin Allah ya tabbatar mana da cewa daga watan nan ne kamawa mai zuwa, insha Allah za mu ga
cin.
Haka suka ce kuma haka suka tabbatar.
To ku tunda sun faɗa haka, yaushe ne za ku fara bibiyar su na ganin cewa abinda suka alƙarwata sun cika?
Eh, alhamdulillah, kamar yadda kika sani dama shi wannan abu ne wanda is a continuous process. Za mu ci gaba da bibiyar su insha Allah har ganin cewa wannan abun ya tabbata. Wani abun kai ciwo shine in kika duba cewa wannan abubuwan da suke faruwa na bawa majalisun dokoki cin gashin kansu shine a cikin jihohi 36 wanda muke da su a Najeriya, jihohi uku ne wanda irin suka tabbata wannan da wannan abun.
Waɗanne jihohi ne?
Akwai jihar wannan Jigawa, akwai ta Lagos, akwai kuma ta daya a Kudu, wanda gaskiya a yanzu ba ni da ba zan iya tunawa.
Bakoncin wa muka samu?
To sunana Sura Ashir Sharif, daga gamayya kungiyoyin arewacin Najeriya, wato Coalition of Northern Group. Ni ne kuma shugaban kwamitin amintattu na ita wannan kungiya, kuma memba cikinta.
Memba a cikin kungiyar?
Yes, kuma ina ciki, yes.
To yanzu ka sa zan dan sauka daga kan wannan layi, amma za mu dawo.
Na'am.
A nan yankin namu, matasanmu wasansu sukan ce ba a damawa da su, ba a barin su, ba a jin ra'ayinsu, ba a ba su dama bari a ga irin kamun lodansu.
To wannan duk ba laifin masu rike da wannan abun bane, laifin su matasan ne. Duk kidiro ta tarihi a duniya, tunda aka fara mulki a duniya har aka zo wannan shekarun da shekarun shekara 2000 ke duba tarihin da ake duba, babu a inda aka taba daukarwa mutum yancin sa aka danka masa, ko mai mulki ya dau mulki ya danka mutane, babu garabi dalili, ba wanda ya taba yin wannan. Sai dai ku tashi ku jajirce ku ce ba mu yadda da abin da ake yi ba, ba mu yadda ba, ko ba za mu karba ba. To shine za a ba ku dama, a ba ku da a ba ku. Amma in dai za ku zauna a gida,
masu ilimi kan cewa me yana kama da revolution, ko a ce revolution?
A'a, ba revolution bane. Kawai mutum ya fito ya nuna ya san kansa, kuma ya nuna cewa ba zai karɓi shakkenci ba. Yanzu misali,
matasan arewa sun san kansu?
Ai, jagoranci ne kawai. Yanzu misali, 2015 da mutanen arewa suka haɗu ƙasar ta haɗu, suka ce ba su yadda da mulkin jam'iyyar PDP ba. Ba an canja ba?
An canza.
To so da haka irin wannan dangon mutane su haɗu su ce in ba mu yadda ba. Misali yanzu nan, yaro ne zai je ga makaranta, ya gama university yana da shekara 25 ko da 6, yazo shekara 5 yana neman aikin yi bai samu ba, daga inda shekara 30 duk gurin da za su liƙe sunayen mutanen da suke so za su dauka aiki, sai a ce duk wanda ya haura shekara 30 babu shi. Amma nan gashi an zo an tara mana yan shekara 80 suna shugabancin ƙasa.
To lefa mata
duk su Buhari yan shekara 80 ne su. Duk an zo an sa su a gaba. To dan me zaka ce mai shekara 30 ba zai shiga aikin gwamnati ba, amma ka dau mai shekara 80 ka ce shugabanci al'umma gaba ɗaya ta?
To kun ta balantar haka?
Shi nake ga miki, nake cewa da ki laifin a gurin mu yake da ba mu tsaya mun hada kan mu mun tashi mun yaƙi abin ba.
To har yaushe ne za ku tashi?
Duk lokaci ne wannan, kuma za muna kansa kuma
Allah. Har yaushe kuna
bacin mu? A'a, mu ai kowa san irin kokarin da mu muke yi. Kowa ya san irin kokarin da muke, ko muna kansa, kuma cikin yardar Allah zai haifar da dami ido. Mu jira 2023 mu ga abin da zai zata zo da shi, kuma za ku ga abin da rawar da za mu taka an Allah.
To mu koma kan wannan al'amari.
Na'am.
A arewa, menene shirin?
Mu abin da muka ce yanzu shi ne, a bar su je su yi kwamitinsu na tsaransu, su je su yi kwamitinsu na tsaro ɗaya kenan. Na biyunsu, doka dole ta aiki akan kwamitin suna tsaro. Su mutan arewa da suka yi civilian JTF ko Hizba ko waye, doka ce suka kai majalisa. Majalisa ta yi doka, aka kirkiri wannan abubuwan, wanda dokar da ta kirkiri sannan ba ta saba ma kundin tsarin mulkin Najeriya ba. A kundin tsarin mulkin Najeriya, gwamnatin tarayya ita kadai aka bawa dama, ita take da ikon ta kirkiri hukumar ta tsaro da za a bawa makami ta kula da al'umma, ta kiyaye haƙƙin al'umma gaba ɗayanta. To yanzu wani mutum ya zo ce shi yana so a bashi dama ya ɗauki makami, kina kallo. Hukuma ce kurin ta kula da wato hada-hadar ababen hawa ta Lagos, na wata kishe mata lasu, ki kalli yadda take cin zarafin mutanen da ba 'yan yankin ba. Lokacin da aka zuwa ya zaben 2013 nan, in ba kuma 16-19 nan, akwai lokacin da aka haɗa kai da wannan ƙungiyoyin da ƙungiyar OPC, aka kulle kantinan iyamurai da suke, aka ce ba su isa su bude kantinan su ba, wai saboda ba su yi jam'iyyar APC ba a zaben farko, ba za su bude ba sai sun yarda za su yi jam'iyyar, za su yi zaben. To yanzu wanda aka ce mai kula da kawai kan titina za a sa su irin wannan abubuwan, to ina ga wanda aka ba da kuma bindiga aka ce wai su kula da mutane da yake nan. Na biyu, ki duba da lasin nan a kwanakin ba take kama mutanen arewa tana kwacewa yara babura, da daddare suke bi gidajen da 'yan Hausa suke zaune, su je su kwace musu babura, su tabi da su a lausa, a je a yi auctioning babura a sai da su, su a ba yaran a cikin haka. To wanda suke yin wannan abun su ne za ka ɗau bindiga ka ba su, wai a ce za su kare yankin su, ka ce za su zauna lafiya. To saboda in sun ce za su yi nasu a ba su su yi, amma ya conforming da doka. Mu ma arewa mu tashi minamu, tunda mun san gwamnoninmu ba za su yarda su yi ba, to mu mu tashi al'umma minamu, su su yi a mota kun, mu kuma daga nan arewa mu yi shege kafasa, kowa ya je kare kansa, ba shi kenan ba?
Tunda doka ta ce kowa ya kare kansa,
shi kenan sai a je a kare kai babu.
Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin Yau da Gobe, shirin matasa. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, yau muna magana ne akan rawar da mata da matasa ke takawa a fagen siyasa. Tunda mun ji ƙorafe-ƙorafen matasa, bari mu ji ta bakin mata. Abokiyar aikinmu Maryam Dauda ta yi hira da wata tsohuwar 'yar majalisar dattawa daga Adamawa mai suna Grace Brent, kuma ta fara da tambayarta wace irin gwagwarmaya wato ta yi da maza 'yan uwanta kasancewar su suka fi yawa a fagen siyasa.
Ai, da na ga miki cewa zabe din an samu a cikin kwace hankali na kariya na miki, kamar yadda Bature za su fada ce duniya na maza ne, ko ba haka ba, it's a man's world. Ni kuma a cikin research da na yi na fito da wannan quotation cewa duniya na maza ne, amma mata mu ne muna milki a duniya. Man's world but the women rule the world. A gida yanzu kana da magida, ako uwar daki, ako uwar gida, uwar gida ita ce komai. A ce gida na namiji ne, amma ban taba ga namiji wanda zai iya ya gyara gidanta, ko kuma gidan shi zama abinda yake so samu kwanciyar hankali a gida da yara da komai nashi idan ba tare da mace ba. Yawanci mazajenmu ma ba su san abubuwa da mace tana, yadda mace tana kulawa da gida. Ina miki misali haka. Haka ne kuma Najeriya. Haka ne kuma kasa da sun tsaya sun bar komi, sun dagana a kan cewa sai maza ne kawai za su dinga milki. Mun ga miki gaskiya, kasa din ba za su samu cin gaba ba. Kaman gida, kaman gida ne, idan gida ba mace a ciki, komi da bana na miji ɗin aikin banza, aikin wofi ne yana yi idan ba tare da mace ba. Muna gaya ma kowane kasa, idan ana so kasa ya samu cin gaba, ana so kasa ya samu hal'iri, sai tare da mace. Kuma mace mai hankali, mace da ta san an san cewa tana da kwazo, mace da ta san an san cewa mace irin mace wannan mace za ta iya ta rike, mace da za ta rike gida, me zai hana ta rike kata ko kuma ta rike state? a lokacin da na ci a gaba da mazajen nan su kara ne muka ci a gaba da shi muka yi ta kara da shi kuma ni abubuwa uku ne suna ganin kaman zai hana ni cin zabe suna ta campaign da shi don mutane kara su zabe ni sun ce ni ba yar kasa ba sun ce ni macece sun ce ni ba ni an yi magana addini kuma abubuwa da yawa aka lissafa ma electorate an nuna dalili da yasa ba za su zabe ni ba yanzu ma a cikin wanda maza da muka ce a takara da su suna ta ba ta sunansu su ce ai ba na jin Hausa da wani yare ne zan diga musu taimako ko kuma idan suna da damuwa da wani yare ne za su zo su yi mun kuka da wani yare ne za su yi magana da su to da muka fara campaign kuma Allah ya nuna musu sai ba shi ba a gano me ba da na fara campaign na yi da Hausa na fara musu wasu ma cikin su ma na fi su masu Hausa dai ma da yare da ya ce menene ba abin da ba su yi ba
to yanzu kina da ra'ayinki ci gaba da yin siyasa
sosai ma sosai ma na ga miki yanda nake magana
me kike gani zaki yi wa al'umman mata nan gaba
haba jama'a haba ai barin ga miki
dai
wanda sai zai azabe ya kamata ma a cika sai azabe kana da abun da ana kira blueprint wato abubuwa da zaka yi ma jama'a kamar yanda nayi
kamar wanda irin abubuwa ne
yawancin su yanzu
akwai wani kwarin gwiwa da zaki ba mata akan batun siyasa
ba ai mata sosai ma kamar yayin da na saba yi idan Allah ya ba mace makami misali ya kamata ita mata ta taimake wasu mata in taimake su in fito da su su ma su tsaya takara kamar idan mace lisa ne na state a gaba ta mu da kan nayi ko menene dai in ne ma in taimake su in daga su dama idan ba mu taimaki juna ba wallahi ba za mu kiyaye labari ba idan ba mu mata ne da mu taimaki juna ba mu taimake sauran mata wanda suna kasa akwai mirin da nake mata da yawa wanda suna da karfi wanda ya fi maza ma da su yi abun da za zo a kiya gani suna da yawa amma rashin kudi din nan shi ya hana su kuma jami'ar kuma ba su yi taimako ba jami'ar din nan sai shirme ne kamar suna ta yi mata nawa ne su su samu su ta a ce mace ita ce chairman na jami'ar misali a ce mace ita ce garaji secretary na jami'ar misali babu kada a ba su wani abu woman leader wani woman leader me ne a ce mace sarkin a ce shugaban mata aina me ne zaka yi shugabanci ana yi da baki ne kawai babu
wato dai da maganar woman leader dai yaudara mu dai zaki ci
gaskiya Ita kuwa wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta tattauna da wata 'yar siyasa a Abuja don jin ita ma ta bakinta.
Bari na samu cikakken suna da abin da ake yi. Sunana Hajiya Binta Mu'azu. Ga mu a nan office din Her Excellency Conference Center din Her Excellency Wife of the President muna tattaunawa akan abubuwan da yake ciki muke ciki mata muke gani da me dadi da mare dadi a nan cikin kasar mu Najeriya an kira mata da kawurare ko ta ko ina ba lalle NAPC ba har in sauran kungiyan parties wanda yake ba namu ba dun mun hallara a nan wurin kuma an zabi shugabanni daga wurare da dama wanda sun zo kowannen su yana bayi da nashi ra'ayi da abin da ake ciki da kuma abin da ake bukata gaba a wannan abin da muke kira next level insha Allah wannan gwamnatin abin da za su yi mana
to idan aka ce ki gaya mana irin nasarar da aka samu shekaru hudu baya da shugaba Muhammadu Buhari ya zama shugaban kasa me zaki ce an samu
eh to alhamdulillah na daya babban abu shine zaman lafiya kin san Hajiya Madina idan babu zaman lafiya to ba wa yanda za a samu ci gaba ko kuma kwanciyar hankali bayan haka nan kuma akwai taimako da aka kai ma waɗanda ba su da komai kamar irin mutanen da ma 2000 2500 yana musu wahala ma akan jali to akwai yanda akai aka samu aka taimaka ana ganin ana ba waɗanda ba su da galihu bayan haka nan kuma an yi kokari an tsara maganan railway kusan yanzu har an kai ga ma wajajen shashin kudu can ta yamma sannan bayan wannan an yi kokarin gidaje haka nan wanda aka gigina ma'aikatan gwamnati. Baya ga haka kuma da akwai kokari da aka yi na wajen wuta, sai dai dan irin yan kwanakin bayan nan da aka samu uzuri, amma duk manakisa ne na irin wanda ba sa son su ga cigaban al'umma. Saboda in kika duba akwai lokacin da har aka kai wuta megawatt 7,700 da wajen 800. To amma da yake kin san sha'anin mutane wanda ba sa son a samu kwanciyar hankali da ci gaba, aka samu dai aka shiga aka fita, amma irin ministan da muke da shi yana kan aiki kuma na san abubuwa za su koma yadda ya kamata. Sannan bayan haka akwai taimako da aka yi na empower wa'anda duk suka karisa makaranta ba su da aiki, an yi kokari an ɗaɗɗauko su daga wurare duka gaba ɗayan Najeriya, ɓangaren Najeriya an ɗan samu an taimaka musu. Sannan kuma baya ga haka akwai batun maganan ragin cin hanci da rashawa sosai, ya taimaka ma tattalin arziki. Ba wai ba a rasa abin da ba za a samu ba, amma an samu ragayya sosai akan yanda da ake wadaƙa da dukiyar jama'a.
To sai dai kuma shawarar ki yaya za a yi ne a tafi da mata a mulkin nan da za mu shiga na yanzu?
Maganan mata Hajiya Madina magana ne wanda shi ya dame mu kusan sai in ce miki a yanzu taron nan maganan da ake kina. Gwamnati Baba Buhari ya shirya abubuwa da dama wanda yake so mata a taimaka musu, kamar yadda na miki maganan kuɗi da ake badawa a taimaka na jali da sauransu, amma ba shi ne nan ba. Muna neman mata a jamu a bamu mukamai wanda zai kasance wajen ma zama ana shawaran ɗaukan decision akan wani abu, mu zama muna cikin decision makers, muna cikin masu saurara, ayi taro da mu, ayi shawartaka da mu, kuma amince akan abin da za a yi. Ta haka ne za mu samu mu ga cewa mun tsaya akan abin da za a yi mata su samu taimako yanda ya kamata, su kai kuma matsayin da ya kamata. To muna addu'a yanda ya mana alkawari, inda kanshi ya fito ba so ɗaya ba so biyu ba, ya yi alkawarin akan zai taimaka ma mata a wannan karan, zai ga cewa lallai irin appointments ɗin da ya bada wancan karan, wannan karan zai ƙara su. Kuma mu muna jin Allah ya sa President Muhammadu Buhari mai faɗa da cikawa ne, kowa ya sani dattijo ne, ba zai faɗa abin da ba zai yi ba. To muna addu'a alkawarin da suka yi mana wannan karan appointment ɗin shi zai taimaka ya ga cewa ya ba mata matsayin da ya kamata.
Don ka sai da ƴancinka makiya suke gunka, in ko ka ki kai hauka ka barar da damarka. Zaɓi shugaban himma mai tausayawa al'umma, sai mu tashi mai azama, in koma ki ma koma gidan jiya da shan fama. Talaka ka bar kuka kuri a ranka ƴancinka, bari ɗaya makamanka ita ta tace ka.
To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown, da injiniyan mu na yau Mr. Justin Thwaite, tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa
Amina Bahari Auna,
ni Madina Dahirun Mai Shanu daga nan birnin Washington DC ke cewa sai kuma gobe cikin ikon Allah, ku huta lafiya.
Sharing my